daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Zalol FM da kuma niyya a birnin Kunni. Baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauri, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 25 ga watan Maris din shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Kwarin kwara guda bai iya baiwa shugaban kasa Donald Trump da 'yan majalisar jam'iyyar sa ta Republican damar aiwatar da babban burin da suke da dade suna son aiwatarwa ba, wanda kuma zai zamo jigon ayyukan sabuwar gwamnatinsa. Wani mummunan laifi da ya faru a wata makaranta da ke wajen Washington ya kara rura wutar zargin da ake na bakin haure marasa izinin zamana da hadari.
A Najeriya, a farkon watan ne aka fara rufe filin tashin saukar jiragen sama da na Amdi Azikwe da ke Abuja domin gudanar da wasu gyare-gyare. Ko a wani mataki wannan aiki yake?
Yanzu abinda muka gani a ƙasa, irin kayan aikin da suka kawo kuma ma'aikata da suka kawo da abinda suka yi a cikin wannan 'yan kwanaki kaɗan da suka so mu aiki, lallai sun tabbatar mana akan cewa za a iya gama wannan aikin kafin wannan lokacin da aka ƙayyade mana.
A jamhuriyar Nijar kuwa, shugabannin jam'iyyun siyasar ƙasar ne yake ci gaba da tsokaci bayan da kotu ta wanke mutanen da aka zarga da kitsa juya mulki a bara.
To yanzu abinda muke jira da Muhammadu Isufu, wato hakin wannan na mutane da ya kamata ya biya hakin wannan.
Muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Karin kwana guda bai iya baiwa shugaban kasa Donald Trump da 'yan majalisar jam'iyyarsa ta Republican damar aiwatar da babban burin da suka dade suna son aiwatarwa ba, wanda kuma zai zamo jigon ayyukan sabuwar gwamnatinsa. A faduwar bazata da ta faru, 'yan jam'iyyar Republican sun fasa gudanar da zaben dokar inshorar lafiya mai matukar muhimmanci gab da za a fara zaben a majalisa a jiya Juma'a sakamakon asarar ƙuri'u da suka yi a majalisar ta wakilai. Fasa kada ƙuri'ar ya zo bayan hayaniyar da ta faru ranar Alhamis, yayin da shugaban majalisa ya daga kada ƙuri'ar da tunanin awanni 24 za su ba su damar yin nasarar sokewa da kuma mai gurbin inshorar tsohon shugaban ƙasa Barack Obama mai suna Affordable Care Act. Kakakin majalisa Paul Ryan ya tattara tsirarin 'yan jam'iyyar ta Republican domin tattaunawar gaggawa a can ƙuri'ar majalisar bayan ya baiwa shugaban ƙasa Donald Trump labarin mara daɗi a White House. Shugaban ƙasa Donald Trump ya dora laifin faɗuwar wannan inshorar akan 'yan jam'iyyar Democrat sakamakon rashin samun ƙuri'a ko ɗaya daga wajensu. Wani mummunan laifi da ya faru a wata makaranta da ke wajen Washington ya ƙara rura wutar zargin da ake na baƙin haure marasa izinin zamana da haɗari, duk da shaidar cewar baƙin haure masu izini da marasa izini na aikata laifuka ƙasa da sauran al'umma 'yan ƙasa, kamar yadda bincike ya nuna daga wasu ƙungiyoyi. Iyaye da masu zanga-zanga da masu raji sun bazama zuwa makarantar Rockville High School da ke Montgomery County da ke jihar Maryland, inda ake zargin wasu yara hudu sun yi wa yarinya 'yar ajinsu mai shekaru 14 fyaɗe, ɗaya daga cikin yaran baƙon haure ne mara izinin zama. Al'amarin ya ja hankalin White House a farkon satin da ya gabata, inda mai magana da yawun White House Shin Spicer ya ce fyaɗe yana ɗaya daga cikin dalilan da shugaban ƙasa Donald Trump ya dage akan kame duk wasu baƙin haure marasa izinin zama. Bayani daga gwamnatin Trump ya ƙara jaddada barazanar manyan laifuka da baƙin haure marasa izini ke aikatawa. Amma duk da haka, ƙungiyar Sentencing Project ta ba da rahoto a wata maƙala da ta rubuta, inda ta ce yawan laifukan da baƙin haure suke aikatawa masu izinin zama da marasa izinin zama a ƙasa ƙasa yake da na 'yan ƙasa waɗanda aka haifa. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Jami'ai a Amurka sun ce sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai gana da mambobin gamayyar NATO a sati mai kamawa bayan kalubalantar matsayarsa ta kaucewa taron tattaunawa na ministocin waje na NATO. Jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun ce Tillerson zai hadu da mambobin a ranar 31 ga watan Maris a Brussels. Ministocin waje na NATO daga kasashen da aka shirya da farko domin ganawar za su hadu a Brussels ranakun 5 da kuma 6 ga watan Afrilu. Babu cikakkiyar masaniyar ko sabuwar ganawar za ta mai gurbin ta kwanakin watan Afrilun. Babu wani cikakken bayani na musamman daga NATO. A farkon satin da ya gabata ne, ofishin Tillerson ya ce ba zai samu damar halartar zaman tattaunawar na watan Afrilu ba na gamayyar mambobi guda 28, wanda ya tada wasu wasin mai da kan gwamnatin Amurka a kan NATO. Shugaban kasa Donald Trump ya sha nana ta cewar NATO ba ta da wani amfani, duk da dai mataimakin shugaban kasar Mike Pence ya furta goyon bayan Amurka da kawayenta yayin taron manema labarai a Brussels a watan da ya gabata. Haka shi ma Tillerson ya bayyana goyon bayansa ga NATO, kamar yadda sakataren harkokin tsaron Amurka James Mattis shi ma ya nuna. Dakarun gamayyar da Amurka ke jagoranta a yakin ƴan ƙungiyar Daesh a Iraki na gudanar da bincike akan rahoton hare-haren jiragen sama da gamayyar ta kai a kwanan nan, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fararen hula sama da guda 100 a unguwar Jadida da ke Mosul. A bayanin da gamayyar sojojin ta bayar ta ce, mun buɗe binciken bayanan fararen hula na gaskiya sakamakon zargin ake yi. Haka kuma bayanin ya ce jiragen gamayyar na kai hare-haren ne akan unguwanni da ƴan Daesh suke. Sannan dakarun na gamayyar na ɗaukar matakai na kulawa a yayin shirye-shiryen kai hare-haren ta jiragen sama domin kaucewa cutar da fararen hula. Mai magana da yawun tashar dakarun Amurka, Colonel John Thomas, ya faɗa wa jaridar New York Times cewa ba su da masaniyar idan bom ɗin da ya fashe a yammacin Mosul ya faru ne sakamakon dakarun Amurka ko kuma wasu daga cikin dakarun gamayyar ba, ko kuma a tarko ne da ƴan Daesh suka ɗana. Wani jami'in Iraki ya ce yana da masaniyar abin da ya faru. Major General Man al-Asadi, kwamandan dakarun Iraki na musamman, ya faɗa wa jaridar The Times cewar dakarunsa sun kira dakarun gamayyar ne na sojin sama domin su kare su daga wasu gwanayen harbi akan gine-gine guda uku da ke unguwar ta Jadida a Mosul. Ya ƙara da cewar amma dakarun ba su san cewar ƙasan gidajen makare yake da fararen hula ba.
Nazir Ahmed Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya a farkon watan nan ne aka rufe filin tashi da saukar jiragen sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja domin gudanar da wasu gyare-gyare. Wannan aiki wanda aka kayyade mai makonni 6 domin kammala shi ya sa an karkata akalar jiragen ƙasa da ƙasa zuwa Jihar Kaduna da ke makwabtaka da Abuja. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya yi mana dubi kan matakin da wannan gyara ya kai.
Tun dai lokacin da gwamnatin tarayya ta rufe filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da kenan Abuja don gudanar da gyare-gyare, ya zuwa yanzu aiki na ta kankama.
Tunana injiniya Salid Noma ne shugaban hukumar filayen jiragen sama ta Najeriya. Yawanci inda ya lallace din an riga an tone, ana nan an soma gyara, an cire duk fitilun da suke cikin wannan daben, an cire su, ana nan ana ciccire duk inda ya lallace an tone, za a soma cikawa a gyara.
Idan muka duba tsawon lokacin da za a dauka ana wannan aikin, ko a hukumance kuna ganin abu mai yawa ne?
A kwarai da gaske, yanzu abinda muka gani a ƙasa, irin kayan aikin da suka kawo, kuma ma'aikata da suka kawo, da abinda suka yi a cikin wannan ƴan kwanaki kaɗan da suka soma aiki, lallalle sun tabbatar mana akan cewa za a iya gama wannan aikin kafin wannan lokacin da aka kayyade mana.
Wannan gyaran da ake yi a hasashenku zuwa wannan lokaci ne kafin a karamar wannan gyara kuma nan gaba?
Zai kai mu shekara 10-15 nan gaba kafin a sake waiwayanta.
Ina nan babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa, wato Nnamdi Azikiwe International Airport, inda ake ci gaba da gyaran wannan filin jirgin sama, inda ake ci gaba da kankare hanyar filin jirgin saman nan, kuma ake ci gaba da sanya sabbi. Ana nan ana ci gaba da aiki ka'in da na'in. Kuma ina tare da wani jami'in wannan filin jirgin sama. Wannan farin abin da muke gani ya latsa junansa, menene alama kenan muke gani?
Shine idan za a rufe runway ake nuna wa sign, yana indicating that runway din an rufe shi, ba sauka ba tashi. Wannan kuma muna samun wannan ana yin sa a wannan farin runway da karshen.
Idan na fahimce ka, shi yanzu wannan wurin kenan idan jirgi yana sama yana hanguwa, kuma gane me yake nufi?
Shi yasa aka sa shi shifari, akwai kuma wuta, in za ka ga akwai fararen wuta a ciki, saboda ko kana sama za ka ga runway din ya zamanto fari in cross sign kuma.
Yanzu dai fasinjojin jiragen sama anan Abuja akan ɗabe su ne cikin motocin fasinjoji na alfarma bisa rakiyar ƴan sandan kwantaletar zoma gaba da baya ana hura musu jiniya daga filin jirgin saman Abuja zuwa na Kaduna ga masu tafiya kenan haka kuma ake yi ga masu dawowa
yawa Malam Muhammad yanzu gashi mun same ka anan filin jirgin saman Abuja daga ina kake
daga Kaduna airport meke
a Kaduna daga ina kake daga kai so ga Kaduna
da Kano
da Kano ka hoji kenan
eh
to kasancewar an rufe filin jirgin saman Abuja jirgin yana sauka a Kaduna kuma dauko ku da mota ka kunan Abuja ya tafiya ke kasancewa
ba matsala ba na jin wani security issue ko yaya
a gefe daya kuma yan kasuwa yan taxi da masu wucewa cewar fasinjoji a filin jirgin saman na Abuja sun ce suna jin jiki domin kuwa suna fama da radadin tattalin arziki irin na aljihun su
tunanin dai ana kira na Dangote Abuja airport
aiki me kake anan
ni ina aikin protocol kuma yana canji
ai gaskiya yanzu abinda zamu ce gaskiya a cikin kashi 95% ba mu 5% ba zamu rasa ba
Ibrahim Abdullahi na hada ba amma zamu ce haidai godiya
yanzu kamar a baya kullun kana cinikin nawa misali irin wannan nama mai kanshi haka
wannan nama kullun da ina cinikin 30,000-35,000
yanzu misali yanzu cinikin nawa kake da aka rufe filin jirgin saman nan
to ina 4,000-5,000
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga filin jirgin saman Abuja Nigeria.
To wannan wani bangare ne na rahoto na musamman da zamu gabatar muku gobe da safe Lahadi kenan a shirinmu na karfe 6 na safe idan Allah ya kai mu. Sai a saurare mu idan Allah ya kai mu lokacin. Amma kafin nan bari mu leka jihar Adamawa inda kungiyar tsofaffin ma'aikata ta ƙasa a Maresan jihar ta Adamawa ta ce mambobinta na bin gwamnatin jihar bashin kudade na sallama sama da naira biliyan 11. Kudi gwamnatin tarar rashi tsofaffin ma'aikatan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sunusa Adamu ya aika mana daga Yola.
Tare jijiyar wuya da kungiyar tsofaffin ma'aikata ta kasa reshen jihar Adamawa ta yi baya-bayan nan na zuwa bayan jinkirin makonni uku da aka samu da gwamnan jiha Muhammadu Umaru Jibrilla ya sanar da keɓe naira biliyan 1 don rage bashin sama da naira biliyan 19 na kuɗaɗen sallama da tsofaffin ma'aikatan ke bin gwamnatin jihar Adamawa. Comrade Samson Almuru shi ne shugaban kungiyar tsofaffin ma'aikata ta kasa reshen jihar Adamawa.
Mu ma Adamawa State an ba mu 1 biliyan amma wannan 1 biliyan din a baka ne. Gani ba a gaskiya pensioners namu Adamawa State sun zama abin tausayi kware da gaske ba za ka nisanta su da wasu jihohi ba za ka ga mutum ya shekaru uku ba a sashi akan pension ba ma belle ya samu gratuity
wannan shine karo na biyu da kungiyar ke zargin gwamnatin jihar Adamawa da kin biyan ta kokin su inda a baya gwamnatin ta kasa ware wa tsofaffin ma'aikatan wani kaso na naira biliyan 9 daga cikin naira biliyan 12 na Paris Club da ta karba daga gwamnatin tarayya bashin dan sallamar tsofaffin ma'aikatan abu ne da ya taru sakamakon gazawar gwamnatoci da suka gabata wajen biyan hakkokin su inji commissioner kudi na jihar Adamawa Alhaji Sali Yunusa
a gwamnatin baya ba a biya ba a jiha ma'aikata wanda suka retire suna bin jihar a jiha kenan biliyan 12 a local government biliyan kusan 7 in ka hada bin biliyan 19 ina zan samu kudin bari in maka tambaya mu sai da albashi mu biya wannan zai dauke mu watanni shi din ma ba mu gama ba ko kuma mu biya albashi mu na ragewa
to baya ganin cewa hakurin tsofaffin ma'aikatan ya kai ga kuriya shi yasa suka tada jijiyar wuya
abun da yake faruwa shine rashin fahimtar juna ne mai yawa ba mun zanna mun yi magana ba amma a yanzu mun zanna mun yi magana in ka zo ka ce kana bina bashi har ga Allah na ce maka banda shi kuma ka san banda shi me zakai zaka hakura sai ina samu in mai da ma amma fa na yadda cewa kana bina bashi kuma don Allah kai hakuri malam ina samu kuɗi na zan biya ka kuma ka san cewa zan biya din ba sai ai hakuri ba
kawo yanzu akwai tsofaffin ma'aikata da suka share sama da shekaru 6 da ba a biya su kuɗaɗen su na sallama ba Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya inda wasu shugabannin jam'iyyun siyasa a ƙasar suke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu bayan da kotu ta wanke ta kuma sallami wasu mutane da aka zarga da shirya makarkashiyar juye mulki akan gwamnatin Muhammadu Isuhu a bara. Alhaji Maman Dambuzuwa kakakin jam'iyyar Lumana Africa reshen jihar Damagaram ya bayyana wa wakilin murya Amurka Taman Abari yadda ya kalli wannan hukunci.
To ni na san ba shi bane ya gano da an so a mishi juyin mulki ai mutane makarraban shi ne suka zo suka gaya mishi wannan ƙarya suka shirya mishi gadar zare shi bai yi tunani ba ya zabura ya hauta to yanzu abin da muke jira da Muhammadu Isufu wato hakin wannan na mutane da ya kamata ya biya hakin wannan na daya na biyu duk wannan makarraban nashi da suka shirya mu shiga da zare ya kamata ya hukunta su tunda ƙarya ce suka yi suka sa aka raba magidanta da iyallansu wata 15 hiyar da wata 15
Hussein Shitima MNS da Nasara da Magara alƙalin shari'a ya duba ya gani basu laihi akan wannan tuhumar da aka musu Allah ya sa yanzu an sake su mun yi murna da wannan mun shi dadin shi kenan su sauran sojawan su ma muna fata Allah ya sa a gano a sake su ba dadi kamar mutun shugaban kasa ya sa a kama mutane kuma a duba a zo a ci basu laihi lalle mutun baya kowane ne shi tara ne bai cika 10 ba yayi laihi a kama shi amma kan a kama a kai wani lokaci tunda wannan abun an yi ja akan wannan ƴan siyasa sun ja ƴan kwarahuda sun ja yanzu kuma ƙarshen ta an zo an ce an sike su to wanda suka zo suka ce mishi ai gashi abinda wannan mutane suka so su yi aka kama su to su mi za a yi da su wanda suka yi gami ai ba ai akwai wanda ya gami ko duk yanda akwai wanda ya gami to shi wanda ya gamin an duba ƙarya ce to shi ya mi za a ce mishi ai abun tambaya nan take a hakkin su ai sai ya hutan in dai gaskiya ake bin akwai demokarasiya
jama'a ga zance zani
sai ka haji mu ya shatan zamani
Hussein Shatima wani dan siyasa a jamhuriyar Niger to idan Allah ya kaimu a shirye-shiryen mu na gaba za ku ji me gwamnatin ta Niger ke cewa dangane da wannan hukunci yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti kusan 17 ga shirye-shiryen mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na 1 na amsar tambayar Alhaji Mele Yusufari jahar Yobe mai son sanin bambancin jamhuriya da tarayya da kuma kasashen da ke amfani da waɗannan tsare-tsaren a Afirka za a kuma sake jin takaitaccen bayani kan kalmar ajami kamar yadda wannan karan Sama'ila Abubakar yayi tambayar Bari mu fara da tambayar Alhaji Mele Yusufari game da bambancin tarayya da jamhuriya da kuma kasashen da ake amfani da su. Idan mai tambayar na saurare, to ga ƙwararre a fannin kalmomin Hausa kuma jami'i a cibiyar adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke Abuja, Najeriya, Malam Sani Balankaro wanda ya ce,
"Farko dai bambanci akan jamhuriya ko kuma a tarayya abubuwa ne waɗanda suka shafi siyasar ƙasa wato yadda ake zuba siyasa ko kuma kafa ƙasa ko kuma tafiyar da siyasar ƙasa kowace ƙasa kamar yadda ka sani masaki yake zuba saƙarsa ko kuma tela yake zuba ma'auninsa da zai mutum yake to haka kowace ƙasa take tsara yadda za ta kafa irin gwamnatin da za ta tafi da shi to da farko dai kalmar ita wato tarayya ita ce da turanci muka sani ake kira federalism ita kuma kalmar wato jamhuriya ita ce da turanci ake kira wato republic to da farko dai wato ya kamata mu sani cewa a da cancan tele-tele kafin siyasar zamani ta kawo kai a samu kasashe a samu gwamnatoci a zamanance kamar yadda muke da su a yanzu in ka za ka iya tunawa sarauta ake yi tsarin sarauta ake a duk da kare sarki shi ne shugaban ƙasa shi ne prime minister shi ne kowa ma abinda ya ba da iko ko izini a yi shi za a yi abinda ya ce kada a yi ba za a yi ba to wannan ɗan dogon tarihi ne amma a taƙaice dai za mu gabatar da shi tafiya ta tafi ƙasashe suka zo lokacin da ƙasar girka suka fara tasowa da tsarin demokradiyya kai ya fara wayewa aka zo kuma har wasu kasashe irin su Faransa suka dauka su kasashen Turai da makamantansu sai ya zamanto aka fara tunanin akwai buƙatar a raba sarakuna da mulki gaba ɗayansa ko kuma kada ran kada han to ana nan akan haka sai sarakuna suka fara dan rasa mulkinsu karfin ikonsu ko karfin tasirinsu a sha'anin tafi da jama'a ana nan sai kasashe suka samu kansu cikin wato wani yanayi irin da abin da ake kira juyin juya hali. Misali, a kasar Faransa kasa ce da muka santa da tsarin sarauta, amma da juyin juya hali ya zo saboda wani sabani tsakaninsu da sarkinsu, sai lokaci guda ta rikide ta koma jamhuriya. Wannan shine misalin da za mu iya ma fara fahimta kenan. To lokacin da sarakunan Ingila suka ga waccan wuta ta kunno kai a kasar Faransa, kuma kasashen Turai a hankali suna dosana, mutane na neman karɓe mulki daga hannun sarakuna. Sai sarakunan Ingila suka yi sulhu da manyan gari, aka suka rika dan sarrayar da mulkin su ga wakilan jama'a. Wato kuma waɗansu mutane da ake mutunta su. To da haka aka samu tsari iri yau kaji an ce wannan ƙasa tarayya ce, wannan ƙasa jamhuriya ce. To amma bambancin dai anan da ya shi ne ita tarayya farko shi ne tsarin siyasar da ƙasa guda ta kunshi tarayya ko gamayyar ƙasashe ko kuma wasu yankuna ko kuma wasu larduna waɗanda a da suna kowanne yana da cin gashin kansa, yana da ɗan wato tasiri na cin gashin kansa. Idan sun zo sun haɗu sun gane guri ɗaya shi ne ake kiransa tarayya, wato federal. A nan za ka sami gwamnatin tsakiya wacce suka haɗu gaba ɗayansu suka haifar. In ka duba a nan tsarin a nan Najeriya, ai da Najeriya ba tarayya ba ce, ma mulkin mallaka da ya zo ya haɗa masarautu da suke zaman kansu da al'ummai masu zaman kansu. A nan arewa ga daular Sokoto, daular Usmaniya, ga Kanan Borno a gabas, ga daular Benin Empire ko a can a kudanci, sannan kuma ga ɗaiɗaikun waɗansu al'ummomi da suke zaman kansu. Sai su wato sarakunan tura mulkin mallaka suka haɗe mu suka tara mu guri guda, aka yi maslaha akan ita ƙasar za ta zama tarayya. Shi ne wanda bata zama haka ba sai a 1914 aka zo ta zama, aka haɗe ta. Wannan haɗewar shi ba ta zama tarayya. Wannan yana iya faruwa, ana iya samun tarayya ko ƙasashe a bisa daɗin kansu su zo su haɗe su ko kuma turawan mulkinsu su haɗa su su musu kamar yadda mu aka yi mana a nan Najeriya. To wannan shi ne abin da ake nufi da tarayya, ƙasashe su haɗu su zo su kafa ƙasa ɗaya mai ƙarfi, amma kowacce tana da ɗan wani ɗan iko ko ɗan yaya iko. Yawwa, tafi da gwamnatinsu a tsakiya. Gwamnatin tsakiya ta lura da harkar tsaro da sauran abubuwa, su kuma gwamnatocin jihohi ko kuma lardi ko kuma shiya su ci gaba da lura da sauran abubuwan da suka shafi tafiya da al'umma. To ita kuma jamhuriya tana samuwa ita ce akasin mulkiya. Wato abin da turanci ake cewa monarchy. Ka san wasu ƙasashe ana cewa sarakuna ne suke mulkinsu ba shugabannin siyasa ba. Saboda haka kamar ka ga mu a nan Afirka akwai wasu ƙasashe da sarakuna ne wuƙa da nama. To a inda duka samu wannan, to akasin haka shi ne ake samun jamhuriya. Inda babu sarki, ba sarki ba ne, ba wani mutum ɗaya ba ne yake mulki. Mulki ya tattara a hannun waɗanda aka zaɓa aka ba wa shugabanci al'amarin mutane. To wannan ake kira jamhuriya, wato republic. Wato shi ne Malam Sa'adu Zungur a waƙarsa yake cewa to ma'anar jamhuriya babu sarki babu sarauniya sai oda suke jamhuriya. Wato babu cewa wannan sarkin gari kaza su ne suke mulki. Kaga a nan mu Najeriya idan aka ce ba za a yi jamhuriya ba, muna da sarautu daban-daban da suka haɗu suke cikin Najeriya. To sarautar wata ƙasa za a bi a shugabanci ƙasar.
Lallai.
Yawwa, a ƙaramin namu misali. Sannan haka sai aka ce to Najeriya ta zama jamhuriya a 1963. Wato Dr. Nnamdi Azikiwe aka zaɓe shi ya zama shi ne wato shugaban ƙasar Najeriya a lokacin da ta zama jamhuriya. Wato a taƙaice jamhuriya shi ne tsarin shugabancin da ba sarki ba ba sarauniya ba.
Haka.
Yawwa. Ba kuma mulki na kama karya ba, mulkin mutum ɗaya.
Bayanin da kai ya sa na tuna da lokacin da 'yan kudu ke korafin cewa ba a federaliya ko tarayya ta gaskiya a Najeriya, a ba su cin gashin kansu ganin cewa suna da arzikin man fetur. Wato kenan dai kamar yadda kai bayani, tarayya ɗin nan zai bada yankuna cin gashin kai.
Yawwa, to wannan muhimmiyar tambaya ce. Wato ai Malam Ibrahim abin da za ka gane a nan ai shi kansa tsarin federaliya din wato na tarayya eh kuma tarayya ya da tunda an ce tarayya ne haduwa ake yi kazo nazo mu hadu mu mallaki wani abu ko mu kafa wani abu
eh
yawanci zaka samu kafin a hada hancin tarayyar zaka samu akwai kaidoji a rubuce ko ba haka ba
haka
yana daya daga cikin shikan ma samu kowace irin federaliya a duniya zamanto akwai rubutaccen tsarin mulki akwai rubutaccen tsari
sai kuma tambayar Sama'il Abubakar mai son takaitaccen bayani kan kalmar ajami da kuma asalin rubutun ajami idan mallam Sama'il na saurare to ga takaitacciyar ansar da muka taba bayarwa a wani lokaci a baya
ajami ko ajamiya kalma ce ta larabci wadda ke nufin bako ko bare ko kuma abinda ko wanda baba larabe ba sannu a hankali ta samu fadaddiyar ma'ana ta abinda ba cikakken larabci ko ba larabe ba dan haka da aka bullo da dabarar amfani da harufan larabci wajen rubutu a wasu harsunan Afirka musamman ma Hausa da Swahili sai aka sa mu irin wannan tsarin rubutu suna ajami wato kamar a ce ba cikakken tsarin rubutun larabci ba shi dai tsarin rubutun ajami ya samu asali ne bayan isowar addinin Islam a kasashen Afirka Hasali ma tun a farkon karni na 15 aka fara amfani da ajami wajen rubuta kalmomin Hausa. To sai dai matsalar ajami ita ce rashin cikakken tsari na bai daya. Wannan matsala ta rashin ka'idar bai daya ta rubutun ajami ta sa sannu a hankali ana rage amfani da ajamin musamman ma bayan isowar Turawan mulkin mallaka. Lokacin da su Turawan da cibiyoyin mulki suka shiga amfani da harufan Nasara wanda kuma ake kira harufan Latin. Sai dai duk da haka har yanzu akan samu masu amfani da ajamin jifa-jifa.
Sai aka kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ansar wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na ansar tambaya kan jamhuriya da kuma tarayya. Yanzu a madadin Mallam Sani Balankaro da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Kamar Allah yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
To zamu fara ne da sakon Isuhun Dilafaki wanda yace matakin bullo da na'urar takaita gudu ga masu motoci musamman ma na haya yin hakan ya dace matuka ganin yadda wasu direbobi ke yin gudun fanfalaki da fasinjoji kuma koda fasinjojin sun ce su daina ba sa ma sauraron su bullantana ma har su daina. Da fatan direbobi za su budoka ta hanyar kokarin mallakar wannan na'ura. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama ne kira ga gwamnatin jihar Kano da ta ci gaba da aikin da gwamnatin baya ta fara. Wannan sako ya fito ne daga dan adawar masu yiwa kasa zagon kasa Aminu Kano Maida Garko kamar da ya rubuta. Masu kudi a taimaka ma yan gudun hijira da kayan abinci wanda ke zaune a Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi. Wannan sako ya fito ne daga Safura'u Zamani Maman Abul Khairi almajira mulunfashi. Allah ya sa yankurin da sojoji likitoci na yankin kasashen tsakiya da kuma yammacin Afirka ke yi na aiwatar da gagarumin aiki daga kafin allurar shan inna wato polio ga yara a yankin Arewa maso gabas mai fama da rikicin Boko Haram yayin sanadiyar dakile cutar polio baki daya. Sako daga Usman Shitu Mahuta da Yahanasu Kiri jihar Adamawa. Ina kira ga mahukuntan jamhuriyar Kamaru da su yi taka tsantsan kan matsalar nan da ta kicinyewa wato matsalar jama'ar da ke magana da harshen Turanci gudun kada karamin magana ta zama babba. Inji Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. A ƙarshe sai sakon Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau wanda ya ce hakika rikice-rikicen kabilanci da na addini da muke fama da shi a wasu sassan Najeriya ba karamin abin takeici bane da Allah wade. Da fatan sauran jihohin Najeriya za su yi koyi da mu al'ummar jihar Plateau wajen rungumar zaman lafiya.
To madalla masu sauraro sai amana akwa bara mu samu daman kawo muku labari a takeice ba. Yanzu a madadin wato shi Nazir Ahmad Hausawa da ya ta ne gabatarwa da kuma Solomon da Fasil da injiniyan mu Chan muke cewa ku huta lafiya amma kafin nan bari mu taya abokin aikin mu Sarfil Hashin Gumel da malama Zainab Uba Alhassan Baba munna daurin aurensu da aka yi yau a jihar Kano da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Masu sauraro a huta lafiya.